sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da halar da kuma niya kuma na iya samu alfa radio na kuma sun dake kasar Ghana masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jin shugaban shirin da wannan hantsi. Kun bayan labaran duniya za ku ji cewa ƴan kungiyar Shi'a sun yi zanga-zangar lumana a birnin Eko da miko takardan kokensu ga daya daga cikin jigon jami'ar APC mai mulkin kasar. Sai Usman Ahmed Kabara da zai shigo da shirin sa nan na kasa ba kasawa ba, daga nan kuma mu kawo muku labaran da suka dauki hankulan jaridun Ghana, daga bisani mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro ku kai ku muna, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Wace shugaban Amurka Donald Trump ya zabo ta shugabancin hukumar leƙen asiri ta CIA ta yi wa 'yan majalisa alƙawari ba za ta dawo da shirin na tsananta neman bayanai daga hannun fursunoni ba ta hanyar musguna musu, musamman waɗanda ake zarge da ta'addanci. Amma kuma akai-akai ta ƙi yin Allah wadai da wannan shiri cewa ya saba wa doka ko kuma bai dace ba. Zaman sauraren tabbatar da muƙaddashiyar daraktan hukumar leƙen asiri ta ƙasa da ake kira Gina Hospital, wacce take niyyar zama mace ta farko da za ta shugabanci wannan hukumar, ya baiwa jama'a daman ganinta. Wannan wato jami'ar leƙen asiri kenan mai shekaru 61, wacce ta kwashe kimanin shekaru 30 a wannan hukuma, tana kaiwa wato makamai daban-daban har ta kai ga wannan matsayin, sai dai tana aikin nata ne a bayan fage. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iran kashedi a jiya Laraba cewa Iran din ta kuka da kanta idan ta fara kera makaman nukiliya, biyo bayan janyewar Amurka daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 da nufin takaita shirin nukiliyar Tehran din. Shugaban na Amurka ya yi wannan furuci ne yayin da sauran ƙasashe guda biyar da suka hada da Jamus da Burtaniya da Faransa da Rasha da kuma China, waɗanda su ma suka rattaba hannu a kan wannan yarjejeniyar, suke bayyana goyon bayansu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya zanta da shugaban Iran a nahiyar Turai game da manufofin ƙasashen waje a fannin samar da zaman lafiya da kuma amfani ko kuma fanni na sasanta batutuwar siyasa. Tsohon Prime Minister Malaysia Mahathir Mohamad, mai shekaru 92 da haihuwa, ya ba duniya mamaki da ya lashe zaɓen da aka yi a jiya Laraba na 'yan majalisa bayan ya yi ritaya. Mahathir da haɗakar jam'iyyun adawa da ake kira Alliance of Hope sun kayar da jam'iyyar National Front Coalition, wacce take mulkin ƙasar tun lokacin da ƙasar ta samu 'yanci a shekarar 1957. Ana sa ran jam'iyyar Alliance of Hope za ta lashe kujeru 115, yayin da National Front Coalition za ta samu ƙuri'u 79. Masana sun yi hasashen National Front mai mulkin ƙasar za ta yi asarar ƙuri'ar farin jini, amma kuma za ta ci gaba da samun rinjaye a majalisa bayan ta sake tsara taswirar ƙasar. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tawagar likitoci daga Hukumar Kiwon Lafiya ta Duniya ta WHO sun isa Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo, wato DR Congo a takaice kenan, domin yaƙi da cutar Ebola, yayin da jami'an gwamnati a yankin suke iya ƙoƙarinsu na daƙile annobar cutar. Ministan Kiwon Lafiya a Najeriya Isaac Adewale ya faɗa a jiya Laraba cewa Najeriya ta ƙara ƙarfafa binciken lafiyar baƙi da ke zuwa daga ƙasar DR Congo, kana kuma Najeriya na nazarin tura likitoci zuwa ƙasar su taimaka wurin shawo kan Ebola a ƙasar. Hukumar Kiwon Lafiya ta WHO ta tura likitoci na fannoni daban-daban da suka hada da masu jinyar waɗanda suka harbu da masu wanda za su iya su hana yaduwar cutar a ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Wani baban jami'in diplomasiya Sudan ta Kudu a Amurka ya kira saki tunani da Amurka ta yi akan taimako da take baiwa Sudan ta Kudu, wani kuma baya ne ga shirin samun zaman lafiya a ƙasar. Jakada Gordon Boy, babban jakada ne na Sudan ta Kudu a Washington, ya faɗa cewar wata sanarwar da fadar White House ta fitar a shekaran jiya Talata da kakkausar kalamai akan Sudan ta Kudu tana da mummunan tasiri.
Kake nan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kabarin bude da rahoton zanga-zangar lumana da ƴan kungiyar Shi'a suka yi a binnin Ikon Najeriya. Ga baban gida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Allahu Akbar! Allahu Akbar! Free free zazzaki! Free free zazzaki! We are all zazzaki! We are all zazzaki! We are all zazzaki! We are all
Daliban malamin addinin Islama kenan Sheikh Ibrahim Azzazaki ke zanga-zanga a gaban gidan jagoran jam'iyyar APC Chief Bola Ahmed Tinubu a birnin Lagos. Mabiya dariƙar na Shi'a dai sun gudanar da wannan gangami ne domin gabatar da wasiƙarsu na koke ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta hannun jagoran jam'iyyar APC da ke mulki a ƙasar, bisa zumar gabatar da wasiƙar ga gwamnati na neman a sako jagoran nasu wanda kotuna suka ce sun bada umarnin a sako shi, amma kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi biris da umarnin na kotu. Malam Muftau Idris Zakariya shine jagoran ƴan kungiyar dake yammacin Najeriya.
Eh to mun kawo wani wasika ne da muke son mu ba Tinubu cewa ya sa baki cikin wannan magana na Malam Hafizahulla wanda Buhari ya kulle, Buhari yake sakewa saboda kar Buhari ya rusa wannan jam'iyyar su na APC. Mu dai mu daliban malami kuma malam na hannunsu, an harbi malam, an ki akai shi asibiti. Kun ga idan wannan dan taliki ya rasu shike ba mu umuni mu duka miliyan 21. Kaga kenan idan sun kashe shi da gangan suka kashe shugaban da ke shugabantan mutum miliyan 21. Ka san duk wani abu na iya yawo. Tunda wa zai sawata ma mutane miliyan 21 bayan shi shugaban su sun riga sun kashe shi. Ko baka lura ba, sai samu muke ba su shawaran kar su yadda ran wannan dan taliki ya salwanta a hannunsu, su sake shi da gaggawa mu kai shi asibiti a yi mai jinya, sauran hakin mu da muke bin su kuma mun je kotu.
To ko wani muhimmanci wannan gangami nasu zai yi ga ci gaba da tsare jagoran nasu da ake yi? Ga dai Malam Nura Waziri, daya daga cikin masu zanga-zanga.
Kaga wannan abun yanda yazo tun daga farko an so ne a saka ta'addanci a ciki. Da ba addini muke ba, abubuwan da aka yi mana sai mu ce za mu dauki makamai, amma saboda addini muke yi kuma Allah ya ce mu zama na a cikin masu hakuri, sai muka bi ka'idan dokoki. Shine da har muka je fari mun kai takarda wajen committee na kare hancin dan adam, komai ba su komai akai ba. Mun je majalisa mun kai korafi ba ta yi komai akai ba. Mun yi kwana fiye da 100 muna dukan kwalta ba abin da ya faru. To mun rubuta takarda ma su jam'iyyar nan akan cewa ku fa ku ne kuka kafa gwamnati da cewa za ku daukaka darajar mutane a ƙasar nan, wannan ma ba abin da ya faru. To duka dai abin da mu dai abin da muke so mu tabbatar ma yan Najeriya shine mu ba yan ta'adda bane kuma ba za mu dauki bindiga ba.
A kwanan nan daidai tsohon jakadan Amurka a Najeriya John Campbell ya yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta hanzarta sako Sheikh Ibrahim Azzazaki tare da gargadin gwamnatin ta Najeriya da kada ta bari malamin ya rasa ransa a hannun jami'an gwamnati, domin kuwa hakan na iya tunzura wani sabon rikicin addini kwatankwacin na kungiyar Boko Haram. Baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos.
Kafin ku ji shirinmu na gaba, ga wani faifai da ke bisa injin.
Ya rika bai san sake ba mu ba kai ba ban mai
ha na ilahiya
ina ce ya ha na ilahiya sauka da girma, ya rika bai san sake ba mu
wasan dare ta iya
kula na lura da ba ta sa walgi da rana
a godon ta kai
baba ta kashi yayi ka bai san da ke ba kuba kai baban bala
kubta da ka sai mu kuruna
kai roya na roƙon ka sai mai
kubta da ka sai mu kuruna
kai roya na roƙon ka sai mai
ne ga zake ali ka he cewa don ba ne bauta ka banza ta addado ka kulla waka kali ni kai in dora an shi kana buko to ho da hauni
silar ka kai zaman wata rana son ka kai don ai ma gudunwa dade gare ta ko ne ina te ma ko ne
baba ka te mu da shi eh ai baba kan magana ina da he in dora ka banza
haka nan ne yala
akwai
wasu lagayen fadawa sun gabe ba dai na zabe
dalan ta ji dala ku ba ji duka babu mai kyauta anine
eh gulgule da mazalla
to Allah ji kan margaye dan kwairo da tawagar su har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan binnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 3 na tsakar dare kuma ga shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar a wannan makon muna tare da wani bawan Allah wanda yake da bukata ta musamman ta rashin gani amma duk da kasancewa sa makaho ya rubuta wani littafi cikin harshen turanci wanda a hausance sunan littafin waka a bakin me ita mana bayani akan larurori ko kuma abin da ya shafi makanta daga bakin makaho to assalamu alaikum
wa alaikum assalam rahmatullah
dawa muke magana cikin shirin da kasa ba kasawa ba
sunana Abdulrahman Awal
Abdulrahman barka da warhaka
barka mu hamanu kabara
yawa to mun ji labarin cewa ka rubuta wani littafi ne na ceto bari mu nemo ka mu ji me ya kunsa me da menene yasa ka rubuta da sauransu shin da farko a dan takaitaccen bayani wane ne kai ko kuma me tarihin ka
eh to a takaice dai ni makaho ne a jihar Niger wanda kuma ina a matsayina kakakin kungiyar makafi na kasa ina chairman na kungiyar makafi na jihar Niger ina mataimaki na musamman ga gwamnatin jihar aka abin da shafi na kasassu ina kuma CEO na kamfani na mai suna Mashura Investment Limited ni kuma malamin makaranta ne kuma dai ɗalibin ne dai duk da haka
to kenan dai da ka fara da cewa kai makaho ne to makantar kawai a ida take na gani ne ba cikin zuciya da kwakwalwa ba na ga kai ka mafi kowa gani shine dan nan ne babban gani zuciya da kwakwalwar mutum ita ce me take iya hangowa to da farko ka an ce ka rubuta wani littafi ne wannan ka rubuta muka samu labari
eh sunan littafin The Blind Man's Perspective wato shi littafin na rubuta shi ne saboda wayar ma al'umma kai musamman al'umman arewa akan abubuwa da yawa ba su sani ba akan makanta
in ban katse ka ba kafin ka ci gaba kace Blind Man Perspective wato kaman wani bayani daga wanda yake da wannan makantar ga bayani daga bangare na
na'am
eh to ci gaba da bayani ka na gane
so wannan littafin abin da yasa na rubuta shi ni dai na zama cikin makashi a arewa wanda Allah ya sa muka samu kyakkyawan kulawa daga iyaye da suka bi dokoki na kulawa da yadda ake kudin sun dauke mu ƴaƴa kamar yadda kowace ƴaƴansu suke ƴaƴa kuma suka kula da mu suka nemi ilimin duk yadda za su tarbiyyantar da mu dai ya zama na mun rayu cikin ƴanci da kuma walwala so da mutum shi kai na haka na zama PRO na kungiyar makafi na Najeriya na yi yawo sosai to kuma wuraren da naje da yawa sai in gan ko da zan je Lagos ko Port Harcourt ko Onitsha ko ina idan aka gan dandazo na nakasasu ko makafi waɗanda ko suke barace barace ko kuma waɗanda ake tuhuma da wani abu sai in ga makafin arewa ne to sai na zauna na yi tunani na ce to ni din nan menene yasa ne abun yake haka kuma me ye zan iya yi akan haka to da na yi tunani me yasa abun yake haka sai na yi tunanin cewa idan da abun da yasa abun yake haka mutanen kudu sun mori wata ilimi wanda mu ba mu mora ba shine me wani ilimi ko sun ne sun nemo ilimin yanzu su tarbiyyantar da wa'annan ƴaƴa makasin nan su zama mutane masu dogaro da kansu don su iya ɗaukan nauyin kansu mu kuma mutanen mu ba su yi wannan nazarin ba to sai na yi tunanin to me zan iya yi sai na ce to bari in rubuta wannan littafin don ya gaya ma mutane ko wanda suke da ƴaƴa makafi yanzu ko wa'anda suke da iyaye makafi ko wa'anda za su zo su haifi wasu ƴaƴa makafi nan gaba tun da wayannan irin halittun Allah ba wai mutane na addu'a bane cewa Allah ba ni samu kahu sannan kan zo ne lokacin da in Allah ya ga dama ya baka irin wannan dan
wani ma zai zo da idan sa ne sai daga baya matsalar ta zo
ta wani abu so ruta wannan littafin saboda wanda duk ya tsinci wanda Allah ya sa hadda wannan littafin to koda ya tsinci kanshi akan hanya gashi ga makahu zai san yana zai taimake shi idan Allah ya zo hada shi dangi makahu ne zai san yana zai taimake shi dan ka san abin da muke fara shi musamman makasin arewa ya wuce ka'ida wato mutane ba su ma san ta yadda za su taimake mu ba ko da sun so su taimake mu
ta yaya kake ga kamata a taimake
mutane in sun so su taimake mu sai to gaskiya kaga kamar tare mu akan titi mutum ya ba mu sadaka kaga ba taimakon mu bane tsakanin da Allah dai kawai dai ka ba mu tuwo ne amma ka karbe mana wani abin da baka da amfani shi inda a ce mutane suna ajiye lokaci ne su duba mutum su ce to kai inda me zaka iya yi in suka ce kai inda me zaka iya yi sai aka san me zaka iya yi to za a tallafa maka ta nan sai ka ga ka rayu dan ba zan manta ba ni na gamu da wani makarfa mai digiri dan uwan shi ya kai shi makka ya kai matan shi makka saboda matan shi fa mai gani ce amma wajen tana mace sai dauki jagora kuma dan ya jagoranci wannan makarfa ya biya mashi kudin hajji shi ma kaga wannan mutum sai da masoyin da ya wuce wannan dan uwan nashi amma da ya mai hakan nan gaba daya wannan dan uwan nashi akwai abin da zai iya sai in ya samu jarin 1500 ma in Allah ya ji zai fita talauci dan kuma nan bai yarda cewa zai iya wannan abun ba jin yake gara dai ya sauke ne wajibi nan dai ya kai shi makan nan dai ya dawo saboda haka da ya dawo sai ci gaba da bara to kaga inda ya san yadda zai taimake shi da zai mai taimako mai nagarta wanda ko da bayan dan uwan nan bai nan zai rayu cikin ƴanci da walwala yana kuma yi mana wannan dan uwan nan addu'a na Allah ji kanshi ya rahamshe shi
haka
idan wannan abubuwan suka tattaru sai na yi tunanin shi to bari a rubuta wannan littafin to wannan littafin na rubuta shi kuma sai na yi shi bangare bangare wata bangare na ba da tarihi ni ma rayuwa na yadda aka haife ni da can da ido na na zo makanta ya je kama ni wahalhalun da aka sha har dai Allah ya kawo na kai yau
eh kadan daga ciki ya aka
yi
larurar eh kafin mu je dan gaba kadan ya aka yi dan tarihin naka mu dan jimu ma anan cikin na kasa
eh to lalle tarihi na dai ni an haife ni na kai lada idanu na guda biyu ana nan wata rana sai aka ga wani abu kaman kasa kasa a ido na a je a bincika a asibiti likita ya duba ya bada wani magani kafin da ya san wani abu bayan ido daya har ya kumbura ya fashe saboda a ƙashe cutar kansan ido ne nake da shi to da aka yi duk wahalan da aka yi dai aka yi cire wannan idon na farkon aka fara tsallakawa da ni a kai ni nan da a kai ni can a kai ni nan a kai ni can daga baya dai aka ce kansan ya riga ya shafi ɗayan idon ma saboda haka in ana neman zaman lafiya a cire wannan idon shi ma kafin kansan ya same ni a ƙwaƙwalwa aka cire wannan idon kuma aka cire da yin chemotherapy har dai na zo Allah ya zai haɗa da wani maganin gargajiya na sha shikenan dajin ya mutu shikenan sai na zo na rayu dai
lokacin kana shekara nawa
eh gaskiya da idan ya kankare gaba ɗaya dai duk ba wuce shekara ɗaya da rabi ba
Allah sarki to da ka taso dama iyayenka na da hali ne
to
na wajen yanda suka dau nauyin karatu naji kace haka kai ka asibiti da sauransu
sai gaskiya lokacin da aka kai ni lokacin da wannan abin ya taso to kusan ina ganin Allah dai da ya halicce ni cewa akwai wani aikin da zan zo in yi a duniya wanda kuma kaga in ban riga na yi shi ba zan tafi ba dan a ranan da aka ce London za a kai ni baba na ya ce a ranan nan ba yadda wata naira 50 ta kan shi kuma gashi an ce in ba kai ni London ba nan da sati biyu zan mutu
to fa
to da aka yi wannan maganan a nan take aka samu wani kawo na ya ce akwai wasu mutane yanzu ma haka Allah sa ta zarihin na kasan nan a samu yadda zan samu haɗu da su ko don godiya musu wani family ne na Ibro family yanda wannan Dr. Mrs. Cecilia Ibro din nan da take
na Oceanic Bank da Oceanic Bank da Cecilia Ibro
ita mijinta shi ne Allah ya sa wani kawo na ya kai hoto na wurin shi yana gani ke subhanallah wannan yaron ba zai mutu
ba Allah sarki
sati biyu zai mutu shi London gobe kenan sai ba da umarni yace ita da Dr. Cecilia ta tare mu a London ai mana duk abin da muke so
to lokacin ita Cecilia tana London din lokacin
tana London da zama lokacin
ikon Allah
to haka ne Allah ya sa akai to kuma shi maganar makarantar baba na ma da ya samu mun admission a Pashali School for the Blind na Lagos da ya samu admission a makarantar aka zo za a kai ni ɗan uwan shi suka ce a'a wato Allah ya jarabce ka da ɗan maka ku za ka kai mu yar ba su kashe shi ko to in ba za ka iya kula da shi ba mu za mu kula da shi
sai wani makon za mu ji daga bakin Abdulrahman Awwal yanzu a madadin shi bakon namu da kuma Julie Lewis Gresham da ta hada mana sauti da kuma Mustafa Nasiru Batsari ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
to a gaida Usman yanzu kuma ga Rulwan Muktar Abbas da labarin da suka dauke hankulan jaridun Ghana
Zamu so mu sharhin jaridin na yau ne da Daily Graphic wacce ita ce babban jaridar kasar Ghana wanda babban labarin ta a yau shine ba za mu yi wa sarautar daular asantimar makarkashiya ba jaridar ta ce shugaban kasa Nanadu Danko Akufo-Addo ya dau wani mataki wanda zai sanya zuciyar babban sarkin asantawa asantihini Otumfo Saitutu na biyu game da zargin da ake cewa wasu na hannun daman shugaban so rinka yin makarkashiya da ikon da shi azantihini ke da shi na sarautan Golden Store a bayan jaridar wannan labarin ne an kaddamar da wani shiri na sadar da manoma da kasuwannin duniya jaridar ta ce wannan shiri ne da ke bukatar inganta sarrafar kayan gona na diyar Ghana yanda kuma tare da kuma yunkurin sada su da kasuwanni na gabas ta tsakiya shi wannan shirin ne aka kaddamar a nan birnin Accra Danida tana tallafawa customs jaridar ta ce sashin custom na hukumar nan ta karban haraji a jiya ta kaddamar da wani rukuni na amfani da karnuka inda za a rinka amfani da karnuka ba bakin iyakokin kasar domin kiyaye shigowa da kayayyaki da ba a bukata da kuma sauran magungunan da ba a bukata yanzu bari mu duba sauran kananan jaridun kasar Daily Searchlight NPP ta yi tunda Allah wadai da harin da aka kai wa jaridan nan wata Hajiya Fati member jam'iyyar NPP ita ce ta kai wa ita wannan jarida farmaki har da marita har yau dai a jaridar ta Daily Searchlight kungiyar malaman karanta wata dakatar da mambobinta saboda sun bukaci a yi bincike a badakallar bada visa The Informer Headquarter NPP ya zama cibiyar ta'addanci The Herald Gwamnati ta kauda fiska daga aikin gyaran Kotoka Airport da tsohon shugaba Muhammad yake yi sai kuma jaridar The Event wadda ke da labari kamar haka za a yi zanga zanga akan gwamnati game da binciken samu mai har yau dai a The Event kai wa ƴan jarida hari farmaki ne akan demokradiya today wayomi ya nemi mafaka a kotun Afirka Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to yanzu kuma ga rawayin da ku masu sauraro kuka aiko mana
Assalamu alaikum jiya Hausa kuma na Usman Dagiya jahar Adamawa a jimeta yola angon masikare Allah mu muna kira da ma'aikata wanda abunda ya shafa ta gefen tafkin Sadina su kawo ƙarshe wannan kashe-kashe da ake yi. Allah muna roƙo kar su mai da abun siyasa ne.
Assalamu alaikum sashin Hausa rajiyon Amerika. Sunana Dalla Mijo daga Kaduna jihar Niger Nigeria. A halin gaskiya ina kira ga gwamna jihar Kaduna Malam Airfai akan maganganun da ya faɗi akan batun sanatocin jihar Kaduna. Gaskiya kamar mutum kamar gwamnan jihar Kaduna a ce shi ya yi wannan maganganu wanda zai kawo fitina a Najeriya gaba ɗaya ba jihar Kaduna kaɗai ba. Gaskiya ya kamata ya yi nadama da maganganun da ya yi. Ina kira gare shi don Allah duwan nabi wannan maganganun da ya yi bai dace da shi ba.
Assalamu alaikum sashen Hausa muryar Amerika. Sunana Muhammad Nagamu Gashiwa. Yau ra'ayina shi ne shahararren shehin malamin nan na Kano wanda Allah ya masa cika, Allah zai san shi, Allah ya rahamce shi. Wannan duniya ne suka yi asara, ba ma Najeriya kadai ko abin nan ko Kano kadai ba ne.
Na farko dai sunana Bala Bunu Bala, ina jihar Borno, ina cikin local government jere, shi ne ƙorafina. Gaskiya jami'an tsaro har ga Allah a yanzu ba su aikin da ya kamata. Muna cikin jere amma za a zo har cikin nuna za a zo a dokar shanu kuma ga sojoji jami'an tsaro har ga Allah ana ji ana gani za a bari su tafi da shi bai kamata ba wannan a matsayinsu na jami'an tsaro na kare haƙƙin talakawa yanzu wannan aka ce babu shanu irin wannan wanda za a je su yi ba har cikin gida sai an bayan shiga an ɗauka.
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce za a sanar da wuri da ranar da za a gudanar da taron koli tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un nan da kwanaki uku. Amma dai ba za a gudanar da taron a yankin Koriya da aka hana ayyukan soji kamar yadda aka faɗa a baya ba. Trump ya yi waɗannan kalaman ne ga manema labarai a fadarsa ta White House, jim kaɗan bayan Koriya ta Arewa ta sako wasu Amurkawa guda uku da take tsare da su. Mujallar Wall Street Journal ta faɗa da yammacin jiya Laraba cewa akwai yiwuwar a gudanar da wannan taron ƙolin a ƙasar Singapore. Wace shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓo ta ta shugabanci hukumar leƙen asiri ta CIA ta yi wa 'yan majalisa alƙawarin cewa ba za ta dawo da shirin na tsananta neman bayanai daga hannun fursunoni ba ta hanyar musguna musu musamman wadda ake zargi da ta'addanci, amma kuma akai-akai ta ƙi yin Allah wadai da wannan shirin cewa ya saɓa wa doka ko kuma bai dace ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iran kashedi a jiya Laraba yana mai cewar Iran ɗin ta kuka da kanta idan ta fara ƙera makaman nukiliya biyo bayan janyewar Amurka daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 da nufin takaita shirin nukiliyar Tehran ɗin. Tsohon Prime Minister Malaysia Mahathir Mohamad mai shekaru 92 da haihuwa ya ba duniya mamaki da ya lashe zaɓen da aka yi a jiya Laraba na 'yan majalisa bayan ya yi ritaya.
To madalla da daga yanzu kuma nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Baba Yakubu Makiyar da ya taimaka mu gabatar da shirin da Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu John Collins. Ni Lada Ibrahim ke cewa. Kuwun lafiya mu kuma mu kwana lafiya.